This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yau Litinin 10 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Muhammad Lalo ne tare da Maryam Dauda a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labaran duniya.
To Mahmud, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata alƙawarin da ya yi na karɓa ikon Gaza, ana ƙara matsawa Isra'ila da Hamas lamba a kan su tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta da suka cimma ta wuce matakin farko. Mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro ya kare shirin shugaba Donald Trump na rufe babbar hukumar ba da agaji ta ƙasashen waje ta ƙasar, wato USAID. A yau Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump zai sanar da sanya sabon harajin kashi 25 cikin 100 a kan duk wasu ƙarahuna da dalma da ake shigowa da su Amurka.
To kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar Nijar ta bullo da jerin wasu matakai da nufin saka tsari a ayyukan kamfanonin tsaro masu zaman kansu, inda ta ce daga yanzu 'yan asalin ƙasar ne kaɗai ke da 'yancin samun lasisin buɗe kamfanonin.
Harka na garbinaji, ko in ce harka wanda a baka dama ka buɗe wani sashe wanda zai kula da tsaro shige da ficen wasu daga cikin 'yan ƙasa ko bakin ƙasa ko kuma dukiyar wasu 'yan ƙasa, ai dole sai an gane wane ne kai.
A Najeriya kuwa, masu sharhi kan al'amuran yau da kullun na ci gaba da tsokaci kan yawaitar haɗuran fashewar tankan mai bayan da wata tanka ta fashe a ƙarshen makon da ya gabata a jihar Neja.
So sau da yawa wayannan direbobin zaka tarar sun gaji, kuma ya zamanto a wasu yanayin ma za ka tarar gajiyar da suka ɗeba ya kai su ga bacci da samun kasa kula da ainihin sharuɗan ainihin ita kanta tuki.
To muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, wanda zai yi nazari kan shawarar da ministan ilimi a Najeriya ya bayar kan sauya matakan karatu daga primary zuwa jami'a. Kazalika shirin na ɗauke da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ku masu sauraro, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata alƙawarin da ya yi na karɓa ikon Gaza, ana ƙara matsawa Isra'ila da Hamas lamba a kan su tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni da aka cimma ta wuce matakin farko. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce an iya kawar da yunwa sosai, yayin da aka tura motocin agaji fiye da 12,600 yankin tun lokacin da yarjejeniyar tsagaita wutar ta fara aiki. Amma idan ba a tsawaita yarjejeniyar ba, barazanar yunwa na iya dawowa, a cewarsa. Har yanzu yanayin yana da muni, kuma har yanzu mutane na fama da yunwa, abinda shugaban hukumar ba da agaji Tom Fletcher ya shaidawa a kamfanin dillancin labaran AP kenan, bayan da ya kai ziyarar kwanaki biyu Gaza, yayin da yake a cikin jirgin saman Air Force One akan hanyarsa ta zuwa kallon gasar wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasa da ake kira Super Bowl. Shugaba Donald Trump ya shaidawa manema labarai cewa ya gaji da labarin da yake faruwa a yankin zirin Gaza, bayan da ya ga an sako mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a rami. Mai ba shugaban Amurka shawara akan harkokin tsaro Michael Waltz ya kare shirin shugaba Donald Trump na rufe babbar hukumar ba da agaji ta ƙasashen waje ta ƙasar, wato USAID. Yana jaddada cewa yawancin lokuta abubuwan da ake yi a hukumar ba su je daidai da muradan Amurka ba, kuma ana ɓarnar kuɗi. Waltz ya faɗa a shirin Meet the Press na gidan talabijin ɗin NBC cewa shirye-shiryen hukumar ta raya ƙasashe, wanda galibi take ba da agajin abinci a faɗin duniya, ba sa ƙarfafa manufofin harkokin waje na Amurka, kamar mai da hankali akan rage tasirin China. Suna yin abubuwan da a zahiri ba su je daidai da manufofin ƙasar ko muradan shugaban ƙasa ba. Bayan haka ya kuma ce, lokuta da yawa kuɗi ƙalilan ne ke kaiwa ga mutanen da aka tura tallafin domin su a zahiri ba a amfani da kuɗaɗen da hikima. Don haka ya zama wajibi mu duba wannan batu, kuma mu ɗauki mataki a cikin sauri. Tabbas abin da muke yi kenan, a cewarsa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kadan za mu kawo muku karashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Niger. Inda ma'aikatar cikin gidan kasar ta bullo da jerin wasu matakai da nufin saka abin da ta kira tsari a ayyukan kamfanonin tsaro masu zaman kansu. Ma'aikatar ta ce daga yanzu 'yan kasar Niger ne kadai ke da 'yancin samun lasisin bude irin waɗannan kamfanoni bayan cike wasu muhimman sharuɗa. Wakilin murya Amurka Sulaiman Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Har zuwa makon jiya kamfanonin tsaro masu zaman kansu na gudanar da ayyukansu ne a ƙarƙashin lasisin wucin gadi. Dalili kenan ofishin ministan cikin gidan Niger ya kuduri aniyar saka tsari a wannan fanni mai matukar mahimmanci. Saboda haka daga yanzu 'yan kasar kaɗai ne ke da 'yancin samun takardar izinin buɗe irin waɗannan kamfanoni, inda za a riƙa bayar da lasisin shekaru 5 da akan iya sabuntawa. Sannan ya zama wajibi a gudanar da bincike domin tantance halayyar wanda ke fatan kafa kamfanin tsaro. Saboda haka daga yanzu haramun ne su gudanar da ayyuka irin na jami'an tsaron gwamnati, kamar yadda ya zama wajibi su darajta dokokin amfani da bindigogin fararen hula da sauran kayayyakin aikin tsaro da aka lamunta da su a dokance. Abinda wasu 'yan ƙasa da na tuntuɓa ke ganin yayi daidai. Alhaji Ibrahim Yusuf na da irin wannan ra'ayi.
Yau wannan kasar ta mahalin da muke ciki dole sai da daukan matakai irin wannan. Tunda in ka kula harka na gardinaji ko in ce harka wanda a baka dama ka bude wani sashe wanda zai kula da tsaro shige da ficen wasu daga cikin 'yan kasa ko bakin kasa ko kuma dukiya wasu 'yan kasa, ai dole sai an gane wane ne kai a cikin kasa, me ne matsayinka da halayyarka da wasu abubuwa da suka yi kama da hakan. Tunda ta wannan hanyar ai ana iya cutar da 'yan ƙasa da yawa a irin wannan. Misali mallaka bindiga ne a cikin ƙasa, dole sai an auna hankalinka, akwai wasu abubuwa da ake yi kafin a yarda mutum ya mallaki makami a cikin ƙasa.
A ƙarƙashin wannan sabon tsari, ma'aikatar cikin gida ta ce za ta rinka gudanar da bincike irin waɗannan kamfanoni akai-akai. Yayin da doka ta tanadi hukunce-hukunce kan duk wanda aka samu da saba ka'ida. Tuni taron majalisar ministoci na ƙarshen mako ya amince da wannan kuduri. Sabili kenan aka ɗibarwa kamfanonin tsaro masu zaman kansu watanni 6 domin daidaita al'amura. To koya masana sha'anin tsaro ke kallon matakin? Abdurrahman Alkasum mai sharhi ne kan sha'anin tsaro. Na tuntuɓi wasu shugabannin kamfanonin tsaro domin jin martanin da za su mayar a game da wannan al'amari, sai dai sun bayyana min cewa ba za su yi magana kai tsaye ba. A nan Niger, kamfanonin tsaro masu zaman kansu kan ba da gudunmuwa a harkar tsaron cikin gida, musamman a wuraren taron jama'a ko kasuwanni da bankuna ko gidajen attajirai. A watan Yulin 2024 gwamnatin mulkin sojan Niger ta rufe irin waɗannan kamfanoni kimanin 3 ba tare da bayyana dalilanta na yin haka ba. Matakin da ya raba ɗumbin 'yan ƙasar da ayyukansu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A yau Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump zai sanar da sanya sabon harajin kashi 25 cikin 100 akan duk wasu karahuna da dalma da ake shigowa da su Amurka. Trump ya shaidawa manema labarai shirin nasa ne a lokacin da yake kan hanyar zuwa jihar New Orleans don halartar gasar wasan Super Bowl a jiya Lahadi. Kanada ita ce kasar da ta fi samar da karfen dalma a Amurka, inda ta tura kashi 79 cikin 100 na jimlar karahunan da aka shigar da su kasar a cikin watanni 11 na farkon shekarar 2024. Ita ma Mexico tana shigowa da nau'ikan karahunan sosai. a lokacin wa'adin shugabancinsa na farko. Trump ya sanya harajin kashi 25 cikin 100 akan karahuna da kuma kashi 10 cikin 100 akan dalma, amma daga baya ya daga wa kasashe abokan hulɗar cinikayya Amurka wajen biyan harajin, ciki har da Canada, Mexico da kuma Brazil. Hare-haren jiragen sama marasa matuki da Rasha ta kai sun haddasa gobara a birnin Kyiv tare da jakkata wata mata a sumi da kuma lalata gidaje da yawa a cewar jami'an Ukraine. A halin da ake ciki kuma, rundunar sojan Rasha ta ba da rahoton kakkabo jiragen sama marasa matuki na Ukraine guda 15 a cikin dare, ciki har da guda 7 a yankin Krasnodar. Babu wanda ya jakkata sakamakon gobarar da ta tashi a birnin Kyiv wadda ta fara a wani gini, abinda magajin garin Vitali Klitschko ya faɗa kenan a cikin wani sako da ya wallafa a Telegram. Gidaje biyar sun lalace, bayan haka wata mata kuma ta jakkata a birnin Sumi da ke arewa maso gabashin ƙasar, a cewar gwamnan yankin Iho Kalchenko ta Telegram.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sharhi kan al'amuran yau da kullun a Najeriya na ci gaba da nuna damuwa kan yadda ake samun yawaitar fashewar tankar mai a sassan kasar. Ko a ƙarshen makon da ya gabata, wata tankar mai ta sake fashewa a jihar Niger da ke tsakiyar arewacin Najeriya, wanda hakan shi ne hatsarin tankan mai fetur na biyu da ya auku a jihar cikin wata guda. Malam Shehu Kanam mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun da ke jami'ar jihar Nasarawa. A wannan tattaunawa da suka yi da Murtala Faruk Sanyin na shirin Taska VOA, ya bayyana dalilan da ke haddasa ire-iren waɗannan haɗura da kuma matakan da za a iya bi don kaucewa aukuwarsu.
To hakikanin gaskiya ka san yawancin gunda direbobin tankin nan suke ɗaukan mai za ka tarar daga Lagos, Port Harcourt da sauran wuraren da ke da nisan gaske, kuma shi direba ka sani mutum ne wanda yake da jini a jiki. Yayin da ka ɗauki kaya mai yawan gaske ga kuma nisan tazarar tafiya da za ka yi, misali ka ce daga Lagos zuwa Sokoto ko Lagos zuwa Maiduguri, ka san tafiya ne wanda yake tafiya na awanni ne masu yawan gaske, kuma dole jiki da jini akwai gajiya. So sau da yawa wayannan direbobin za ka tarar sun gaji, kuma ya zamanto a wasu yanayin ma za ka tarar gajiyan da suka ɗeba ya kai su ga bacci da samun kasa kula da ainihin sharuɗan ainihin ita kanta tuki. Za ka tarar da anawa tunani abinda da ya fi dacewa ya fi zamantowa mafita. Shi ne ya zamanto a arewacin Najeriya akwai depo-depo da yawa wanda da aka giggina, inda a ce man nan za a iya moving din su through depo, zai zamanto su direbobi wurin da za su ɗebi man bayi da tazarar da zai kai ga gajiyar da su wurin tafiya, kuma su samu nutsuwa a jikinsu. Wannan zai taimaka gaya wurin samun sauki, musamman ma akan abin da ya shafi ita haɗura. Amma kada mu manta har yanzu fadin tarayyar Najeriya manya-manyan hanyoyin kasan nan rami ne kamar na mutuwa. So dole ne a yayin da aka samu dan tangarda kadan daga gun shi driver, kuma ga hanya bai da kyau, hakikanin gaskiya dole a samu wannan yanayi na haddura. Kamar yadda kididdiga ake nunawa daga September zuwa yanzu ana magana mutane kusan 331 ne a irin bincike da nayi, wanda suke da alaka da mutuwa ta sanadiyan hadarin tankin mai.
Kai maganan kaman akwai gajiyawa bangaren su kansu direbobi, wanda mun san da cewa kamar babu aiki kenan tsakanin hukuma da su kamfanonin da suke daukowa, cewa dole a samu ka'ida ta yawan tafiya da kuma lokacin tafiya da kuma irin wuraren da ya kamata hukumomin su tanada, kamar nan inda za a rika hutawa lokaci zuwa lokaci don a kauce ma aukuwar haɗura saboda gajiya.
To akwai wannan tsarin, amma kar ka manta shi driver kuma wasu lokuta da zaran ya riga ya babbun da ya dauki kaya, tunanin shi kawai a kullun ya ga yanda zai iya kaiwa ga ainihin gunda yake zamantowa zangon karshe gare shi. So su mahukunta ba lallai bane ya zamanto kuma suna tracking din shi wannan driver, a san ina ya kamata ya ce zai huta ya zango ya saki jiran wani lokacin da karfi a jikin shi, da at least in ma da bukatan bacci a ce ya yi bacci din kamin ya ci gaba. Wannan ba lallai bane a samu tsarin da za ta iya tabbatar da haka fashi sai dai inda kuma ya zama na ita kanta mota din an mata tsarin da akwai iya yawan kilomita din da in kai akwai bukatun ka tsaya ka huta a mai ba haka ba kowane driver fatan shi dama ya sauke ne ya sake dawowa dan iya abin da ya kai ya iya sake dawowa wannan yana determining irin kudin da shi ma zai samu a matsayin shi na driver so la'akari da haka dole ne ya zama to ko akwai drivobin akwai safiya driver so that wannan idan ya gaji shi ɗayan kuma zai iya yin bacci
Malam Shehu Kanan mai sharhi kan al'amuran yau da kullun kenan a jihar Nasarawa Najeriya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz wato 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika kodi shi za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumdumin su yanzu kan ga shirin ilimi
ilimi garkuwar dan adam
kan hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na yau zamu duba shawarar da ministan ilimi a Najeriya Dr. Tunji Alausa ya bayar na saki komawa wani tsarin ba da ilimi a Najeriya wato a maimakon tsarin nan na 6-3-4 ministan ya bada shawaran a koma tsari na shekaru 12 a primary da secondary sai shekara 4 a jami'a haka kuma za ku je martanin wasu ƴan Najeriya da suka ci gajiyar hukumar nan ta USAID da shugaban Amurka Donald Trump ya rusa
jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani ko wanne a maza da mata
makon da ya gabata ne dai kafofin yaɗa labarai a Najeriya suka ruwaito ministan ilimin Najeriya Dr. Tunji Alausa na cewa gwamnatin Najeriya za ta soke tsarin ilimi na 6334 ko kuma 6-3-3-4 wanda aka bullo da shi a zamanin tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya General Ibrahim Barmasi Babangida ko da yake daga bisani dai ministan ilimin Dr. Tunji Alausa ya bayyana cewa shawara ya bayar ba wai yana nufin a rusa wancan tsohon tsarin bane
we have not is that we need to move from what we have now as 9 years compulsory education as it obtained in other parts of the world
minister ya bada shawaran a koma tsari na shekaru 12 a primary da secondary sai shekara 4 a jami'a to kome iyaye da kuma masana ilimi ko fafutukar kare haƙƙin bil'adama za su ce game da wannan mataki ko niyya da gwamnatin tarayyar Najeriya ga dai Komar Musa Jika mai fafutukar haƙƙin bil'adama a Najeriya
wato ya kamata dai gwamnatin ta tsayar da tsari mai kyau wanda zai taimaki al'umma amma wannan tsare-tsaren nata wani lokaci yakan dan rikirkitar da musamman iyayen yara amma mu muna gani dan gyaran da ya kamata su yi ko kuma da su bar shi a wancan tsarin na 6-3-4 kenan maimakon a ce an maida shi 12-4 domin wannan shine muke gani kaman zai sa yaran su samu zumma na yin karatun da kuma maida hankali a yin karatun amma in ka tsaya duka ka auna kaman duka ma'aunin da yake ne to amma wannan kaga an ce daga primary mutum zai shekara 6 ne daga nan kuma ya wuce kuma secondary ita ma ya shekara 6 so kaga shekara 12 kenan duk dai abin da guda ɗaya ne ake ta dambarwa akan shi so amma muna kallon rashin tsari da kuma fitar da jadawali yanda ya kamata yanda su kansu iyaye din za su gane ni na fahimci yanda abin yake to amma da dama kaga wasu ba su sani ba so saboda haka ni abin da kullum muke kallo shine iyaye su sa ido su fahimci abin da gwamnati take nufi ko da yake wani lokaci idan gwamnatin ta tashi fitar da abu ba ta bada bayani wanda yake zai wayar da kan iyayen yara har ma su fahimci ma yanda abubuwan yake kaga magana ilimi din nan muna yawan wasa da shi da yawa na canje-canje da muke akan alƙaluma na yanda za a gudanar da shi wannan kuma wasan da muke yi shi yake dadda kashe gwiwa na ƴaƴayenmu game da abin da ya shafi neman ilimin na tun daga matakin primary har zuwa secondary domin yanzu wani ba zai fahimci ma me ake nufi da wannan lissafin nasu ba, amma a daɗa wayar da kan al'umma yadda za su gane, sannan kuma su kuma ɗauke shi da muhimmanci, domin dashin ai haka ake yi ai. Amma ko da yake wancan daɗin za ka ga zamanin ya juya ba irin yadda ake tafi da al'amura ba yanzu, domin daɗin ai akan yi shekara 6 ne a primary, kuma a tafi kuma a shekara 5 ma a secondary mu a lokacin duk da muka yi. So kaga wannan wani abu ne wanda yake ana buƙatan wayar da kan mutane da kuma yadda kuma al'umma kuma za su fahimci yadda abin yake, amma ana wasa da yawa da abin da ya shafi ilimi din nan.
To a waje ɗaya kuma wata shawara da ministan ya bayar har ila yau da ke ci gaba da haifar da Allah wadare daga 'yan Najeriya shine batun tsarin nan na daina amfani da harshen uwa a makarantun primary da secondary na ƙasar. A maimakon hakan, ministan ya ba da shawarar a bullo da tsarin amfani da harshen uwa a matakin makarantar nursery, wato dai makarantar share fagen shiga primary, abinda kuma masana suka ce ba karamin illa bane ga ci gaban ilimi a Najeriya. Ga dai abinda Dr. Bashir Yankuzo, shugaban sashen ilimin kimiyya a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Minna ta jihar Neja, kuma ɗaya daga cikin malaman da ke gaba-gaba wajen gadon an fara amfani da harshen uwa a makarantun Najeriya.
To abin da shi nursery, to ai nursery dama ba makaranta bane, nursery wuri ne da uwaye ya kamata su dauki nauyin yayansu, yara su kasance gaban iyayensu. Karatu daga primary ake fara karatu, kaga implication din wannan policy din shine kawai dai an jefar da shi. To kuma bincike ya nuna shi gaban kasashe da daman gaske na da alaka da amfani da harshen uwa. Me yasa gwamnatin tarayya take ko kuma ake ba gwamnati tarayya shawara ta janye wannan? Shine abin damuwa. Na'am, duk abubuwan da aka tayar da cewa matsalolin wato aiwatar da policy din gaskiya ne, to amma ai gwamnatin aka ce ga matsala da yake hana kaza yayi duk da cewa kaza na da amfani, to gwamnatin sai ta zo ta ga za ta warware wannan matsalar domin abin ya amfana da kasa duka.
Wasu 'yan Najeriya da suka ci gajiyar hukumar nan ta USAID da shugaban Amurka Donald Trump ya rusa suka ce,
sunana Balaraba Abubakar Sile, a matsayin wacce ta taba cin gajiyar USAID, gaskiya suspending in activities din su ba karamin koma baya zai kawo ma kasar ba, saboda gaskiya suna kokari kwarai wajen hanyar inganta ilimi, kuma yawancin wanda suke tallafa muwa ba masu hannu da shuni ba ne, yawanci ayyukan ɗalibai suke dubawa, duk wanda suka ga aikin shi yana da chance na ya improving development a yankin sai su ɗauke shi su kai shi ƙasa waje ya samu horarwa, wanda in ya dawo gida ma suna buƙatan kuma ya horar da 'yan gida. So kaga kaman training the trainers kenan, za su kwashi ɗalibai su je su horar da su, in ɗaliban suka dawo su ma za su horar da da suka tarar a gida Najeriya. So kaga tsayi da ayyukan su gaskiya ba karamin koma baya zai kawo ta fannin ilimi a kasar ba. Banda ma ilimi, in ka duba yawancin ayyukan da ake yi a ministries din mu ta fannin gonan ne, ta karatun ne, ko ta hanyar data ne, ma data collection. Kaga kasar mu ba mu da structures a kasa na taking data da sauransu, su service duk wa'annan organizations din suke kan wa'annan data, kuma ba da za a yi ai tsari na ci gaba ba tare da an kalli abin da ya faru ba.
Da wasararo saboda ƙwarar lokaci, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da kuma daidaita shirin Julie Ledet Gresham na ku babin Yajibirin ke cewa huta lafiya.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushinku jama'a.
To a gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Samaila Agnes Malam Fatori. Kace ne abin da ke ci min tuwa ƙwarya shine yadda gwamnatinmu na jihar Borno Baba Gana Zulum da 'yan majalisar garinmu Malam Fatori ƙaramar hukumar Abadan suka manta da batun al'amuran al'ummar garin shekaru 11 da yin hijira, shekaru 11 kuma ba kwanaki 11 ba ne. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kace hakika muna goyon bayan ci gaba da tona asirin duk wani murin gaskiya a ƙasarmu Najeriya, kamar yadda ba za mu goyi bayan shafawa duk wani marar laifi kashin kaza ba. sai kuma ra'ayin Babayo Gambo daga garin Tumniya a jihar Damagaram Jamhuriyar Niger mai cewa ya kamata shugabannin kasar Jamhuriyar Niger su maida hankali kan matasa da suke zaune babu aikin yi domin hakan hadari ne ga kasa. Ra'ayin na karshe da lokaci zai ba mu damar karantawa yau ra'ayinka ne Salisu Kauran Namoda. Kace nasara da jami'an tsaron rundunar Dakarun Operation Fansar Yamma ke ci gaba da samu a sassa daban-daban na jihar Muzamfara. Abun farin ciki ne da kuma sambarka. Muna ci gaba da yiwa Dakarun addu'a samun nasara a wannan kokari da suke yi na kawar da 'yan ta'adda daga cikin jihar. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu riga karantawa.
To kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da dumi-dumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka: alamar karawa 1 wato plus 1 sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3. Zan sake maimaita lambar: alamar karawa 1 2 0 2 4 4 5 6 3. Kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu.
Sashen Hausa Radio Amurka.
Ta yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To a takaice, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata alkawarin da ya yi na karɓa ikon Gaza, ana ƙara matsawa Isra'ila da Hamas lamba a kan su tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni da sakacin ma ta wuce matakin farko. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce an iya kawar da yunwa sosai yayin da aka tura motocin agaji fiye da 12,600 yankin tun lokacin da yarjejeniyar tsagaita wutar ta fara aiki. Amma idan ba a tsawaita yarjejeniyar ba, barazanar yunwa na iya dawowa a cewarsa. Har yanzu yanayin yana da muni, kuma har yanzu mutane na fama da yunwa, abinda shugaban hukumar bada agaji Tom Fletcher ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AP kenan bayan da ya kai ziyarar kwanaki biyu Gaza. Mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Michael Waltz ya kare shirin shugaba Donald Trump na rufe babbar hukumar bada agaji ta kasashen waje ta kasar, wato USAID. Yana jaddada cewa yawancin lokuta abubuwan da ake yi a hukumar ba su je daidai da maradan Amurka ba, kuma ana barnar kuɗi. Waltz ya faɗa a shirin Meet the Press na gidan talabijin ɗin NBC cewa shirye-shiryen hukumar ta raya ƙasashe wanda galibi take ba da agajin abinci a faɗin duniya ba sa ƙarfafa manufofin harkokin waje na Amurka, kamar mai da hankali a kan rage tasirin China. Suna yin abubuwan da a zahiri ba su je daidai da manufofin ƙasar ko muradan shugaban ƙasa ba. A yau Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump zai sanar da sanya sabon harajin kashi 25 cikin 100 akan duk wasu ƙarahuna da dalma da ake shigowa da su Amurka. Trump ya shaidawa manema labarai shirin nasa ne a lokacin da yake kan hanyar zuwa jihar New Orleans don halartar gasar wasan Super Bowl a jiya Lahadi. Kanada ita ce kasar da ta fi samar da ƙarafan, wato ƙarhunan dalma a Amurka, inda ta tura kashi 79 cikin 100 na jimlar ƙarahunan da ake shigar da su kasar a cikin watanni 11 na farkon shekarar 2024. Ita ma Mexico tana shigowa da nau'ikan ƙarahunan sosai.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi 8:30 kina agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Idan ana so, za a iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. kazalika muna nan a shafin X, Instagram da Facebook da ma YouTube idan ana neman labarai da dumudumin su. Maryam Dauda ce ta taya ni gabatarwa, sai Fiona Wamaye nan dudu da ta hada mana shirin da kuma injinin mu Sidrak da ya daidaita mana sauti. A madadin su ni Mahmud Lalo nike cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu, amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe. Yanzu karfe 10:30 daidai na safi agogon Washington DC. Assalamu alaikum.